This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Rap da Fara'a da Nomad da Lord da kuma Niya muryar Arewa. Zama ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com.
Kan maganan banna wanda aka
Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin. To ko me yasa Fulani da manoma suka ji majuna a jihar Niger?
Kan maganan banna wanda aka saba a ladance ko kuma burtuli
ka mutanen da suka yi gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu.
To Allah ya kyauta kuma kamar kowace ranar Laraba da Hantsi Ibrahim Alfa Ahmad na tafar da shirin mai wato maimacin shirin sana ciki da gaskiya inda a yau za a sake jin martani kan zargin cewa ana baiwa ƴan majalisun Najeriya kudade masu matukar yawa. Muna kuma tafar da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fada wa 'yan majalisar dattawan Amurka masu kokwanton yarjejeniyar shirin nukiliyar kasar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar to su sani cewa ba abin da zai hana Iran kokarin kera makamin nukiliya. Wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da Amurka da kawayenta kamar yadda Mr. Kerry ya fada wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa. Majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 da aka ba su domin bita akan yarjejeniyar da ita Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus, China, Russia suka kulla game da yarjejeniyar shirin nukiliyar na kasar Iran. Ya kara da cewa idan Amurka ta janye to ta wa kanta ita kadai domin kuwa za a cire wa Iran takunkuman da suke durkusar da tattalin arzikinta. Kenan ba maganar sa mata ido ko lura da lamuranta game da shirin nukiliyar. Wannan majalisa mai suna Ed Royce ya kokwanta wannan yarjejeniyar a yadda ya bayyana.
Masu gabatar da kara ƴan asalin ƙasar Russia sun ayyana cibiyar demokradiyya ta NED da ke birnin Washington DC a matsayin wacce ba sa buƙatar ta. NED ba ƙungiyar kasuwanci ba ce, sannan majalisar dattawar Amurka ce ke talafa mata. Ta zama ƙungiyar ƙasar waje ta farko da Russia ta haramta a ƙarƙashin dokarta mai cike da rudani. A wata sanarwar da ya sa a dandalin shafin intanet, ofishin babban mai gabatar da ƙarar Rasha ya zargi ƙungiyar ta NED da ayyukan zagon ƙasar da ke illa ga siyasar ƙasar ta hanyar amfani da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen yada manufarta da wani lokaci ma kan shafi matakan gwamnati da rushe manufofin ayyukan rundunar sojan ƙasar. Sanarwar ta ce bugu da ƙari ma ƙungiyar barazana ce ga tsarin kundin mulkin ƙasar Rasha da ƙarfinta kai har ma da tsaron ƙasar. An kafa ƙungiyar ce ta NED a shekarar 1983 tana ba da nau'ukan tallafi fiye da 1,000 na harkokin cimma demokradiyya a fiye da ƙasashe 90. Ƙungiyoyin da take tallafawa sun haɗa da ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama a Rasha, ciki har da Moscow Helsinki Group da ta fi kowace daɗewa a ƙasar. Waɗannan dokokin dai kamar takurorinsu na baya sun ci karo da ainihin kundin tsarin mulkin Rasha. Ainihin manufar dokar ita ce tsoratar da 'yan ƙasar da kuma mai da su saniyar ware.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an a birnin Kale na gabar teku mai tashar jiragen ruwa a arewacin Faransa sun ce a jiya Litinin 'yan sanda sun kora bakin haure fiye da guda 2,000 zuwa inda suka fito. An kora su ne a lokacin da suke kokarin shigewa ta barauniyar hanyar karkashin ƙasa da burin bullewa zuwa cikin ƙasashen Turai. Jami'ai na kula da hanyoyin na karkashin kasa sun ce fiye da makonni 6 kenan dubban yan gudun hijirar ke ta tafkar shiga ramukan ta karkashin kasa har an samu mutuwar mutane guda 8 daga watan Yuni zuwa wannan wata. Akalla mutane guda 1000 na Afirka da kuma gabas ta tsakiya suna zaune a gurbatattun sansanonin soji wanda suke cikin garin na Kale a wajen su suke a tsare. Haka kuma masu tsokacin al'amuran yau da kullum sun ce suna kokarin kutsa kai ne ta hanyar karkashin kasa din mai niyyar billewa da kimanin kilomita 50 a karkashin kasa kuma karkashin teku wanda sun ce sun dauki wannan mataki ne tun lokacin da jami'ai suka kakkange gaban ruwan da suke tserewa suke bi suna shiga jiragen ruwa domin tsallakewa zuwa Turai a sace.
Rundunar sojin Turkiya ta ce ta kaddamar da sabon zagayen harhare da jiragen saman yaki akan yan tawayen Kurdawa a jiya Talata. Jiragen saman yaki guda biyu kirar F-16 suka yi lugudan wuta akan sansanonin haramtacciyar kungiyar Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice dake kudu maso gabashin Turkiyar. Harin ya zo ne jim kadan bayan goyen bayan da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da take baiwa Ankara akan abin da ta kira ayyukan ta'addanci a Turkiya. Duniyan kenan aka saurara. Bari mu fara daga jihar Niger, inda rashin hakuri ya haddasa fafatawa tsakanin Fulani da manoma. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Akalla mutane 3 ne aka kashe a wani rikicin da ya barki a tsakanin Fulani makiyaya da kuma kabilar Gwarawa manoma a jihar Niger. Rikicin dai da ya tashi a cikin daren Litinin din nan da ta gabata a ƙauyen Lawo dake yankin karamar hukumar Shiroro. Ya tilastawa daruruwan manoma Gwarawa tserewa daga gidajensu, inji hakimin yankin Alhaji Tanko Babakuta.
Eto yanzu mutanen mu lalle Fulani sun kore su daga gidajensu. A yanzu haka yanzu sun je sun zona ne a nan makaranta a makokele. A yanzu haka
suna gudun hijira ke
ka mutanen da suka amma suka gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu.
Yanzu kamar mutane nawa aka kashe a wurin naka?
Yanzu mutane 3 aka kashe. Agwai daya, gwari biyu.
Mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Husainu Boso, wanda ke cikin masu shiga tsakani domin sasanta wannan tashin hankali ga abin da yake cewa.
Karamin magana ce ta zama babba kan maganan banna wanda aka saba a ladance ko kuma burtuli. Ya zama shi manomi bai hakuri ba, ya dauki doka a hannu ya kai ga harbi, ya zama asalin diyan wannan dai bahilla ce da ya rasa ransa. Sannan kuma aka ce manoma biyu su kuma su rasa rayukansu.
Bayanin da ke zo mana cewa su Fulanin sun dauki matakin hana ainihin manoma Gwarawan komawa matsugunan su.
Ba gaskiya bane. Babu wannan ba mu taba ji haka ba, ba al'adan mu bane.
Rikicin Fulani makiyaya da manoma dai na kara ta'azzara a jihar Niger. Inda ko a ranar Lahadin nan ma da ta gabata an yi wani tashin hankalin a tsakanin Fulanin da ƴan Banga a yankin Lambata dake cikin karamar hukumar Gurara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 4. Rundunar ƴan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kakakin ƴan sandan jihar Bala Elkana ya ce a yanzu haka ma suna riki da wasu ƴan Banga guda 3 akan rikicin na Lambata domin gudanar da bincike. Akan rikicin yankin karamar hukumar Shiroron kuwa ya ce shi ma suna bincike a kai. Amma a ɗaya gefen suna ganawa da shugabannin ɓangarorin domin faɗakar da su muhimmancin zaman lafiya.
Yanzu ina ga cikin satin da ya wuce shi kwamishina ya yi zama da shugabannin Fulani mai shigo a yin zama da su, sannan kuma ya gaya ma kowane DPO da kira makiyaya da kuma manoman wajen su zauna a ganin da za a yi a magancewan gawun.
Mr. Bala Elkana, kakakin ƴan sandan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, Bira Amurka, daga Mina a Najeriya.
Haka dai, kuma a gaida Mustapha, kafin mu ci gaba, bari mu kada ruga.
Oyewa jamenu se kodo.
Oyewa jamenu se kodo.
Oyewa jamenu se kodo.
Oyewa jamenu se kodo.
Nu se kodo kodo kota.
Oyewa jamenu se kodo.
Mo jale bonane kodo kota.
Oyewa jamenu.
Ne bonane korho tat
ewa jamenduse
moja ala ganya banda ala geda
ewa jamenduse
moja ala ganya banda ala geda
ewa jamenduse
moje le badene jobaram
ewa jamenduse
bonge le badene parikoyine
ewa
kor kor ho tat min biram jay nalanki marra ko fulbe tagir bi mo don duise kodo hadandi e mi yetti turup yittinala kegal gilude boy gilbe yaro dubi jeegum ha don yaran nanga e korno bi yittide adam boy mabbe wuri boy jibo jaal alhamdo e jono ko korko mo jaba nganda o ka bi magarka betere mamadou jalla e kame hamad hamad jalla e bi mira ala sagamin e Had on yaw tata bi yettana la kagalam gal bi charadum adune be nawdum afrique fo be nawdum o monde haybe fo tinum ha be ngal pula gene wodi dum non mi yetti alla mi yetti sukabe be mi yetti sukabe magar kam mi yetti arda boy ma ben be be gondum e jubo jala nyaño ono ka baba nyaay wete e jom choru malo
to yayi fullo yanzu kuma bari mu za ku dage fe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Babu hankali ma a cikin wannan magana. Inda ake baka ba kyauta bane a cikin albashinka daga ciki za a rika daukan waɗannan kudaden cikin shekara hudu. Wanda yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata barista mai nasara Ibrahim ya kammala bayyana mana wasu kudaden allowance cur har guda 15 da ya ce majalisun dokokin tarayya biyu na Najeriya majalisar dattijai da tawakilai suna samu wato ƴaƴan majalisar kenan. A makon na jiya mun ce muku mun gayyato dan majalisar wakilai Ahmed Yarima Misau wanda ba bako bane a wannan zauren kuma tsohon abokin aikin mu ne. Shire Ahmed Yarima memba ne na komitin wucin gadi na kafofin yada labaru da wayar da kai da kuma komitin tsara ajendar majalisar wakilai. Wai shin da gaske ne suna samun waɗannan kudaden? Abinda yau zamu ji kenan.
Babu hankali ma a cikin wannan magana. Har yanzu ina majalisar nan mun karbi albashi na wata guda ba har yanzu banda kudin haya da aka bani. Idan da a misali ina zaune a Misaune ko ina zaune a Kaltingo ne ko kuma ina zaune a Yola ne kullun wa zai bani kudin mota zuwa majalisa? Wa zai biya min kudin jirgi in a Yola kake zaka hawo jirgi? Ka gani dole ka samu wurin zama, dole ka samu gidan da zaka haya in baka da shi. Saboda haka an bani wannan kudin haya ne kurun banda wannan a tambaye kowane wakili babu wanda aka bashi taro banda wannan. Yau wata mu kusan biyu ba wanda aka bashi wani albashi illa iyaka.
Amma dai za a baku waɗannan kuɗaɗen.
Za a baka allowance na sayan mota amma an ba mu kudin haya.
Bari mu je ga waɗannan kuɗaɗen allowance din. Na farko akwai batun mota da ake yi, an ce kowane ɗan majalisar dattijai zai samu ₦1.5 million. Yayin da ko kuma a majalisar wakilai kowannen ku zai samu wajen kusan ₦1.8 million.
Kuɗin da ake baka ba kyauta bane. A cikin albashinka na ₦1.1 million da wani abu da ake baka a shekara, wato ainihin basic na albashinka daga ciki za a rika daukan wadannan kudaden cikin shekara hudu kuma kudin ba miliyan 8 bane miliyan 4 ne kuma na karbe su magana cewa kuma ina da mota hakika ina da mota wasu wakilai suna da mota wasu kuma ba su da shi saboda haka daidai ne a baka tunda kudi ne wanda yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata a yi lissafin nawa za su biya a cikin wannan shekaru na zaman su ko na ma'aikatar su sa'an a rika cirewa daga cikin albashin su babu wani abu kyauta a cikin wannan majalisa kuma duk abin da aka baka din nan zaka biya shi daga cikin albashin da za a rika baka
kamar kudaden da ake ce ana baku na kujeru fa wanda wato kudi ne mai dan karen yawa wanda ce a majalisar dattijai ana biyan ana bada mutum kusan miliyan 7 yayin da ku kuma ake baku wajen kusan miliyan 6
miliyan 2 ake bayarwa kudin zaman kujeru da gadaje in ka dauki hayan miliyan 4 za a baka miliyan 2 ka sai kujeru ka sai gado ka kawo iyalinka ka zauna a Abuja har iya zaman ka dan Abuja in baka da wuri saboda ka shi ma ko ba kyauta bane shi ma a cikin kudin ka za su dauka da allowance dinka in ka bar aiki dan abin da za a baka miliyan 4 in ka gama aikin ka na majalisa daga ciki za su dauki abin da ya rige da baka gama biya ba
wato wannan kudin da ake baku allowance din ba wai kudi ne ake baku da
za a baka bashi in kana so yanzu ni misali ina da kujeruna ban je na karbi wannan kudin ba dalili shine bana bukatar kujera na sai kujeruna shekara 4-5 da suka wuce saboda haka bana bukatar canza kujeruna miliyan 2 saboda haka ba lalle bane zan karbi wannan rance da ake bayarwa da sunan allowance ba kyauta ake baka ba
kamar kudaden allowance da ake kiran sa constituency a turanci wato na mazaba kenan wato ziyartar mazaba da sauransu wannan ai ba bashi bane ana baku kuma kusan wajen miliyan 5-5 eto a shekara kenan da a ce
to idan aka baka miliyan 5 yanzu in baka miliyan 5 ka tashi daga nan America ka sauka a Abuja ka shiga mota zuwa Bauchi ka je unguwar ku mutane nawa za su zo wajen ka mutane nawa za su nemi alfarma a wajen ka nawa zaka ba su kudin mai in sun zo raka ka daga Bauchi su raka ka zuwa Abuja ka shiga ligi zuwa America zaka ba su kudin motar komawa sa'annan mutane nawa za su zo nemin alfarma a kwanan su a yaben gidan su a suna a haihuwa a biki ka dan taimaka bisa ga al'ada magana ita ce babu wannan tsagaran kudi a Najeriya da za a biya wadannan kudade idan yadda wannan lauya ko kwararre masanin halin zaman jama'a ko masanin tsaro ko masanin zaman lafiya duk abin da ya kira kansa ka dauki adadin kudaden da yake magana akai lissafin yawan wakilan majalisar dokoki na tarayya da kuma sanatoci zaka ga cewa ya wuce hankalin kasafin kudin naira biliyan 130 abin da ya gaza kashe 4 cikin 100 na kasafin tarayyar Najeriya saboda haka ina samu wannan bayanan
amma wadannan bayanan nasa kamar daga cikin majalisa ne kamar takaddu ne na majalisa irin abubuwan da ake biyan yan majalisa
ba daidai
bane ba wai da ka kawai ya karanto su ba
wato ni bana aiki a wurin biyan kudade amma ina daya daga cikin wadanda suke kai komo a cikin harkokin majalisar nan kuma yau wata na biyu a matsayin zababbe wakili banda kudin allowance da aka bani na kama haya ba babu wani taro da ya shigo aljihuna a matsayin allowance a majalisa saboda haka shaci fadi ne wato ina so ku gane wani abu da mutanen Najeriya da tamu wato muna da matsala guda uku na farkon su shine muna so mu kyautata rayuwar al'ummar mu muna so samu kuma ci gaba a cikin al'ummar mu muna so kuma samu wakilcin al'ummar mu waɗannan abubuwa akwai matsaloli wajen aiwatar da su an zabe ka kai aiki a jama'a a matsayin wakili wani bangare mai zaman kansa a cikin tsarin mulkin Najeriya shin zaka je kana neman alfarma ne ko wani aiki a wajen shugaban kasa ko kuma a wajen wani gwamnanka ko a wajen chairman na karamar hukumar kai baka wani aikin samun kudaden shiga alhali ido aka saka maka a mazabarka mai taro masi zaka a gaje shi zaka kuma amfani da abin da Allah ya hoce ya hore maka ka taimaka
amma kuma ai alal misali wannan kamar al'ada ce irin mutane mutum yazo ya ce maka ana suna a gida na ko an
al'ada ce
aure ko
ai ba a ce da ba ka kudin majalisa ba ai ba a ce a baka kudin majalisa ba kar ka mance duk wanda ga shi a majalisa akwai sana'ar da yake kafin ya shige ta duk wanda kaga shi da yake wakilci akwai abin da yake a rayuwarsa da ke ci da kansa kuma yana iya karkarin bakin kokarin sa amma abin da ake faruwa a yanzu a kasar da shine da zaran kana rike da wani office sai a zuba maka ido kai riga in ka canza ba sai an ce kudin majalisa ka canza a kasar nan kaga daya na biyu kuma wato mutanen karkara da ake magana ko ake nema a hada su da wakilan nan su ne suke zuwa wajen wakilan nan neman alfarma da neman taimako kuma su ne irin yan fare na siyasa wanda ba su san ma kan adadin lissafin ba suke karance-karancen cewar ga abin da ake ba a majalisa su ce da ya ce ana baka miliyan kusan $2 a shekara yanzu ya ce kowane wata ana baka miliyan 30 ko miliyan 40 kana sanata idan ka tara 40 sau 12 a cikin shekara nawa zai baka a naira miliyan 40 sa'annan kai lissafin sa a naira $200 ga dala nawa zai baka akalla ba a kasar ba dala miliyan 6 saboda haka ina aka samu wannan kudin da za a biya ka kaga lissafin sa bai fada cikin hankali ba kaga babu hikima a ciki na uku kar amince kuma akwai waɗanda majalisa take daukan dawainiyar su masu nazari masu bincike ana so a kasafin kuɗi akwai ƙwararru kan sha'anin kuɗi majalisa takan ba su magudan kuɗaɗe su je su yi nazari su kawo bayanin shin ina matsayin tattalin arzikin ƙasa yake daga cikin kasafin ta take biya kuma majalisa ce take sanya hannu da sanin wakilai a biya waɗannan ƙwararru mashawarta su kawo lissafin harkokin tattalin arziki ko kuma wani batu na kiwon lafiya ko kuma gine-ginen rayuwar ƙasa su kawo majalisa kafin ta amince ya zamanto doka a cikin ƙasa a aiwatar da su kudi ake biyan waɗannan ƙwararru daga cikin wannan kasafi ake biya magana cewa ana daukan kudi ana bayan majalisa ba gaskiya bane saboda ni zan yi maka wannan shirin cewar idan da kudin majalisa take rike da wasu daga cikin mu to da ba mu je majalisar ba
amma abinda kamar mai saurare zai so ya ji shin me zai sa a ce za a dauki kudi a ba da dan majalisa wanda kamar yadda kace kafin ya je majalisa ne yana da sana'a me zai sa a dauki kudi a ba shi a ce wai ya canje riga irin wannan allowance na canje riga ko kuma na abun da ya bayyana a zaman gyara jiki ko wani abu makamantan wannan sai sa ba da dan majalisa
shi wannan mai maka fassarar bayani kalmomin turanci ne ba kalmomin Hausa ba abin da yake nufi in an ce maka kula ko lura ko sarrafawa to in an ce kula da lafiya lura da lafiya kulawa to kalma ce da aka raba ta daki daki a bisa fassarar sa amma ga turanci magana ce guda daya zaka iya cewa kaga dai ba za ka fita ba hula ba riga da takalmi daban-daban ba
to amma kana da shi ka ban ka je majalisa
amma abin da kike so ga maka shine idan an ce baka an ware maka wannan kudi ka sai takalmi wannan ka sai riga wannan ka sai hula me aka baka an baka kudi allowance na sutura wannan allowance din shi ma domin a karrama ka ne daga cikin abin da zaka samu ake kyautata da cewa allowance ne ko kuma albashi ne da za a baka daga ciki za su dauke abin su ba kyauta a ciki
wato yanzu abin da kake faɗi shine cewa duk kudaden allowance din nan da ake baku kowanne ne sai kun maida
ba kowanne ba daga cikin wanda ba zaka maida ba shine ka ka bar kudin haya ba zaka maida wannan ba bashin mota zaka maida musu kudin su sa'annan allowance din sarrafa harkokinka na mazabarka misali zaka je ka mazabarka zaka dauki wadansu mutane su baka bayani zaka nemi ko wani agaji kai ma wani ko wasu wannan allowance ne da aka baka a matsayin wakili kada ka je mazabarka ka tagayyar wajen agazawa mutanenka kar ka mance abin da ake yi a Najeriya yau shine an dora daukacin aikin gwamnatin Najeriya gaba daya akan wakilan majalisar dokokin tarayyar Najeriya da sanatoci dalili shine zaka ga cewar ina karamar hukuma ai suna da kasafi a karamar hukumar ka ta Bauchi kotawa akalla a Najeriya ana ware musu abin da yake naira miliyan 200 kowani wata shin suna samun wannan kudade kananan hukumomin ina kudaden suke
To a shirinmu na gaba za mu kammala wannan tattaunawa da muka faro da dan majalisar wakilan tarayya Ahmed Yarima mu kuma ji daga bakin shugaban kwamitin da majalisar dattijai ta kafa domin bin diddigin wannan batun wato Sanata Ali Ndume a kasance lafiya
To a gaida malamai yanzu kuma mu nufi jihar Niger inda Mustapha Nasir Batsari ke tafa da sharhin jaridun arewacin Najeriya.
Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato gwamnan jihar Edo ne Adams Oshomale. Yana shedawa manema labarai a fadar shugaban kasa da ke Abuja cewa Jonathan da ministocinsa sun sace dala Amurka har miliyan 6,000 daga cikin baitulmalin Najeriya. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ɗauko wani labarin takaddamar da ta ɓarke ne a tsakanin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ɗan Rufa'i da kuma wata jarida. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta ce a yanzu haka ma gwamna Nasiru ɗan Rufa'i ya maka jaridar The Union a kotu saboda wani labarin da gwamna ɗan Rufa'i ya ce an ci zarafinsa game da yawan dukiyar da ya mallaka da jaridar ta ba da labarin cewa ya kai na naira miliyan 90,000. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugo wani labari ne game da yadda wata kotu a jihar Ogun ta tura wasu mutane biyu gidan maza Samson Akintiye da kuma Rasaki Raub saboda zargin da ake yi masu na ingiza wani mutum a cikin kogi kuma ya mutu a garin Ota da ke cikin jihar Ogun. A nata gefen kuwa jaridar Daily Trust ta ce jami'an tsaron farin kaya na DSS sun nuna wa manema labarai wasu mutane 12 da suka kware wajen satar jama'a a jihar Ekiti a ciki har da wani fasto mai suna Babatunde Balogun Wata tankar dakon mai ta fashe kuma ta kashe mutane biyu a garin Kagara dake cikin jihar Niger. Wannan shine babban labarin jaridar Newsline dake fitowa mako mako. Jaridar ta ce tankar tana dauke ne da man gas a lokacin da ta fashe, inda bayan ta hallaka mutane biyu kuma ta kona gidaje 30 tare da shaguna 22 a ciki har da wani karamin banki da kuma gidan mai. A ƙarshe dai da jaridar Leadership zamu kammala. Jaridar ta ce a yanzu haka bayanai sun nuna cewa gwamnatin Najeriya ta fara bincike domin gano shugabannin kungiyar Boko Haram na gaskiya ta yadda za a yi zaman sulhu da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da a gaida Mustapha, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sakin Hausa na murya Amurka. Sunana Abdulrahman Hamwa sai Amwa sai. Hakika kai hare hare da ta'addanci da saki saki dabbobi sai abin yana dada ta'azzara. To ya Allah ya Ubangiji ka kawo mana saukin waɗannan ababuwa kuma ka kawo mana kwanciyar lumana. Daga Abdulrahman Hamwa sai.
Assalamu alaikum sakin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Musa Amurka suya ke bin Najeriya. Da wara'ayi ina kira ga ƴan madadin tarayya da sanatoci. Ku yi tsoron Allah, wallahi an musu dariya. Jam'iyyar PDP abin da ke so ginanta gani, don haka ba su wa kansu adalci ba, ba su wa mana adalci ba, mu ɗan jam'iyyar APC. Wallahi sun cece mu wannan kuce kuce da suke akan madarsa. Ga abin da ya damu ƴan Najeriya ba shi suke ba, akan makamin suke yi. To su ci tsoron Allah, yadda mun kai mun ga zaɓe su, haka yadda za mu yi mu dawo da su a gidan su. Tabbatar da mu ƴan Najeriya hawa mun waye kan magiya waye, kar su yi mana walakanci. Su yi tsoron Allah wallahi.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna Damba a Bajo-Bajo ga karamar hukumar kuna kage jihar Gombe. Muryar Amurka ku bani dama in yi kira ga al'ummar Najeriya cewa mu ci gaba daidai wa shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Addu'o'in Allah ya dafa masa a kan kyawawan kudurorin da yake da su a kan al'ummar Najeriya. Muna fata wannan tafiya da zai yi kamaru Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Domin mun san waɗannan tafiye da yake yi, wallahi yana yin su ne domin ganin al'ummar Najeriya sun samu cigaba na fa'idar rayuwa. Muna fata Allah ya taimake mu, Allah ya taimake mai gaskiya a duk inda yake.
To yanzu kuma ga kabar ya dawo da labaran duniya amma a taƙaice.
Jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa 'yan majalisar dattawan Amurka masu kokwantar yarjejeniyar shirin makamashin nukiliyar Iran cewa idan har Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar, to su sani cewa ba abin da zai hana Iran ta koma maganar ƙera makamin nukiliya. Wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da Amurka da ƙawayenta, kamar yadda Mr. Kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa. Masu gabatar da ƙara a 'yan ƙasar Rasha sun ayyana cibiyar demokuraɗiyya ta NED da ke Washington a matsayin wacce ba sa buƙatar ta. NED ba ƙungiyar kasuwanci ba ce, sannan Majalisar Dattawan Amurka ke tallafa mata. Ta zama ƙungiyar ƙasar waje ta farko da Rasha ta haramta a ƙarƙashin dokarsu mai cike da ruɗani. Jami'ai a birnin Kale da ke gabar teku mai tashar jiragen ruwa a arewacin Faransa sun ce jiya Litinin 'yan sanda sun kore wasu bakin haure guda 2000 zuwa inda suka fito a kokarinsu na shiga ramin hanyar ƙarƙashin ƙasa.
To wasu saurare da muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma Usman Kabara wanda ya tani gabatarwa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniya mu na wannan lokacin Mr. Wang dan mutan China. Ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa auna lafiya. This program.